sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkan ku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tafila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Laraba 30 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon shugaban kasa Joe Biden sun tafka muhawara a daren jiya Talata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa za ta gudanar da bincike kan sabbin rahoton da suka fito na zargin cin zarafi da lalata da ake yi wa wasu 'yan kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Haka kuma za a ji cewa yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe ya zarta miliyan ɗaya a cewar cibiyar binciken coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins.
Labaran kenan. A daren jiya aka gudanar da muhawara ta farko tsakanin manyan 'yan takarar shugabancin Amurka.
Shi kuwa shugaba Trump ya tuhumi gwamnatin Obama da Biden cewa ita ma ta gaza a yaki da annobar murar aladu a baya.
A yayin da Najeriya ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai, gwamnonin Arewa 19 sun bayyana kokarinsu na magance matsalar tsaro. Muna kuma tafa da rahoto kan shirye-shiryen yaye 'yan kwalejin haɗin gwiwa na maza zalla tsakanin jihar Kano da jamhuriyar Nijar. Murtala Faruk san ina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon shugaban kasa Joe Biden sun tafka muhawara a daren jiya Talata. Nan da nan da fara muhawara suka fara cika junansu kan yadda ya kamata a shawo kan annobar coronavirus a Amurka. Wadda yanzu tafi kowace ƙasa a duniya yawan waɗanda cutar ta kashe, inda sama da mutum 200,500 suka mutu. Shugaban ƙasa ba shi da wani shiri, Biden ya faɗa. Ya ci gaba da cewa ya san cutar mummuna ce kuma ya yi faɗa wa mutane hakan. Shugaba Trump da ke neman wa'adi na biyu bayan lashe zaben 2016 ya mai da martani da cewa mun yi aikinmu da kyau, nan da 'yan makonni rigakafi za ta samu. Shugaban kasa ya zargi Biden da kiransa makiyin baki kan takaita shigowa daga kasar China da inda cutar ta samu asali. Muhawarar ta kwashe mintuna 90 a kwalejin da ke birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne makonni biyar kafin ranar zaben 3 ga watan Nuwamba, ita ce karan farko cikin 3 da 'yan takarar za su yi. Baki ɗaya 'yan takarar shekarunsu ya wuce 70 kuma za su sake fuskantar juna a muhawarar da za a yi a wata mai zuwa. Jiya Talata, hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa za ta gudanar da bincike kan sabbin rahotannin da suka fito na zargin cin zarafi da lalata da ake yi wa wasu 'yan kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da wasu suka yi ikirarin su ma'aikatan agaji ne na Ebola a Congo suka yi. Binciken da sabuwar kungiyar jin kai da gidauniyar Thomson Reuters suka shafi shekara guda suna gudanarwa ya hada da zantawa da mata 51 waɗanda suka fuskanci cin zarafin lokacin da ake fama da cutar Ebola a shekarun 2018 zuwa shekarar 2020. Yawanci maza ne suka yi waɗanda ke bayyana kansu a matsayin ma'aikatan hukumar WHO. Haka kuma binciken ya bayyana wasu cin zarafin da mambobin asusun tallafa kananan yara na UNICEF da kungiyar Medicine Sans Frontiere da OSPAM da World Vision da kuma hukumar shigar fice ta Amurka IOM da kungiyar jin kai ta Alima da kuma hukumar lafiya ta Congo. Yawancin waɗanda suka fuskanci cin zarafin sun ce maza da yawa suna ba matan barasa tare da tilasta musu su kwanta da su kafin su ba su aiki ko kuma su soke kwanta ragin aikin su idan matan ba su amince ba. Wasu matan ana daukan su ne aiki na dan wani lokaci a kuma yi musu alƙawarin albashi ninkin abin da ake biya a yankunan. yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe ya zarce miliyan 1 a cewar cibiyar binciken coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar a fadin duniya ya kai sama da miliyan 33. Sakataren Jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kasashen duniya da su shawo kan kalubalen da annobar ta haifar, a kuma yi koyi da kurakuren baya. Guterres ya ce shugabancin kwarai yana da muhimmanci, kimiyya tana da muhimmanci, haɗin kai yana da muhimmanci, haka kuma ba da bayanan da ba su da tushe na kisa. Yayin da annobar ta kai wani mataki, jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu zai iya fin wanda aka bayyana.
Filu Hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. A daren jiya aka gudanar da muhawara na farko tsakanin manyan 'yan takarar shugabancin Amurka a zaɓe da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba, inda shugaba Donald Trump ke neman wa'adi na biyu a takarar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ke kalubalantarsa. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya sa ido akan muhawarar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
An fara zazzafan muhawara ce ta farko tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da abokin karawansa a zaben shekarar 2020 Joe Biden, tsohon mataimakin shugaban Amurka, a daidai karfe 9:05 na daren jiya Talata. An tattauna ne akan batutuwa da dama, daga kiwon lafiya, tattalin arziki, batun annobar COVID-19, batun haraji, batun wariyar launin fata, da kuma tarihi akan ayyukan 'yan takarar na aikin gwamnati, da batun canjin yanayi da sauransu. Akan batun yaki da cutar COVID-19, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya ce shugaban da ya bashi da wani takamammen tanadi na yaki da annobar COVID-19, lamarin da ya sanadiyyar mutu da mutum 200,000, kana wasu miliyan 7 suka kamu da cutar.
The president has no plan. He hasn't laid out anything.
Shiko shugaba Trump ya tuhumi gwamnatin Obama da Biden cewa ita ma ta gaza a yaki da annobar murar aladu a baya.
Well, you didn't do very well in swine flu. H1N1, you were a disaster. Your own 14,000.
Ya ce a lokacin annobar murar aladu na H1N1 mutane sun mutu da dama, inda shi mataimakin shugaban kasa Biden ke cewa mutum 14,000 ne suka mutu amma ba mutum 200,000 ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin da ake masa akan kin biyan haraji, yayin da aka masa tambaya shin da gaske ne dala 75 yake biyan haraji a kowace shekara, sai ya ce
I paid millions of dollars in taxes, millions of dollars of income tax. I paid $38 million one year.
Ya ce ina biyan miliyoyin dala na haraji, nakan biya ma dala miliyan 38 a shekara, wata shekarar ma nakan biya miliyan 27, duka akwai bayanan da ke tabbatar da hakan. Wani babban batu da ya dauki hankali shine batun wariyar launin fata, inda tsohon mataimakin shugaba Biden ya ce Trump ya gaza ainihin a wannan fanni saboda yana sa jami'an tsaro suna afkawa masu zanga-zangar lumana don neman yancin bakar fata, yayin da shi shugaba Trump yake cewa kungiyar 'yan tsaurin ra'ayi ta Antifa masu ra'ayin Democrat su ne suke haddasa wannan abu, don haka idan Joe Biden na da wani gargadi da zai yi to ya yi ma 'yan kungiyar ta Antifa, su ne suke tada rikici a kasar. Shugaba Donald Trump ya dora ayyar tambaya akan batun zaɓe, inda yake cewa ana shirin tafka maguri a zaɓen.
As far as the ballots are concerned, it's a disaster. A solicited ballot, okay, solicited is okay. You're soliciting, you're asking, they send it back.
Ya ce zancen zaɓe dai ya yi matuƙar muni, ban damu da aikawa masu neman takardun zaɓe ba, amma kuma ana aikawa da takardun zaɓe a ko'ina, hakan na nufin ana shirin tafka maguri, har ma an ga wasu takardu da sunan Donald Trump da aka zubar a cikin kwandon shara. Haka na tabbatar da za a tafka magudin da ba a taɓa gani ba.
A gaida Baba Yakubu, to har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Safiru Hashim da ƙarin labarai.
'Yan majalisun Amurka na shirin fara zaman tantance wanda shugaban ƙasa Trump ya zaɓa a matsayin alƙalin kotun koli Amy Coney Barrett, wanda zai gudana 'yan makonni kafin babban zaɓen shugaban ƙasa na watan Nuwamba. An fara da zuwan Barrett majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican jiya Talata, wadda idan aka tabbatar da ita za ta zamto ta uku a jerin da Trump ya zaɓa a matsayin alƙali a babbar kotun kolin Amurka. Mai shari'a Barrett alama ce ta yadda Amurkawa suke dangane da basirarta da kuma tarihinta. Bisa ga cewar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence jiya Talata, yayin da ya raka Barrett zuwa ginin majalisar Amurka. Ya kara da cewa muna da kwarin gwiwa da zara Amurkawa suka fara fahimtar ko wace ce Amy Coney Barrett. Za su yi murna kamar yadda shugaba Trump ya yi lokacin da ya zabe ta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira kasashen kawancen NATO, Girka da Turkiya da su koma kan teburin tattaunawa da gaggawa don sasanta rikice-rikicen da ke karuwa a yankin tekun Bahar Rum. Kasashen biyu waɗanda ke cikin rikici da juna kan batutuwa masu yawa sun amince za su zauna su tattauna akan wani yanki da ke gabashin Bahar Rum, inda jiragen yakin su biyu suka fuskanci juna a watan da ya gabata. Turkiya ta aika da jirgin bincike wanda jirgin yaki ke mara masa baya don neman yankin da danyen mai da iskar gas suke. Yankin kuma da Girka ta yi ikirarin nata ne. Girka ta mayar da martani ta hanyar aika jiragen yakinta zuwa yankin da kuma saka dakaranta cikin shirin kota kwana, lamarin da ya haifar da tsoron barkewar tashin hankali. Yanzu haka dai Turkiya ta janye jiragenta, tana cewa hakan zai share hanyar ƙara zaman tattaunawa kafin taron kolin kwanaki biyu na kungiyar tarayyar Turai wanda zai fara ranar 1 ga watan Oktoba. Mambobin kungiyar EU za su gabatar da takaddamar yankin tare da tattaunawar yiwuwar takunkumin da za a saka wa Turkiya, wanda kasashen Cyprus da Girka da kuma Faransa ke nema a yi.
Da Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu sake koma babin rahotanninmu. Gwamnonin arewacin Najeriya 19 sun bayyana damuwa matuka akan yadda matsalar rashin tsaro ta addabi yankin arewacin Najeriya a wannan lokaci da kasar ke cika shekaru 60 da samun yancin kai daga Turawan Ingila. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana wannan rahoto.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin arewa maso tsakiyar Najeriya, ya ce babu shakka Najeriya fa na cikin wani yanayi mai matukar tayar da hankali, amma duk da haka suna hada kai domin lalubo bakin zaran.
Ina tabbatar maka gwamnonin jihohi 19 na arewa cikin Najeriya sun damu da maganar tsaro, kuma kowa na iyaka kokarinsa. Ina tabbatar maka kuma muna tattaunawa, kuma ba su daya ba su biyu ba, muna magana da shugabanni a gwamnatin tarayya yana za a yi magana a wanda yake ba abu ne wanda muka saba shi, musamman kaman kidnapping din nan ai ba al'adan bane anan, daga baya aka fara shi. Saboda haka na tabbata ga Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari yana iya kokari kuma ya damu game da wannan abun, domin muna tattauna gwamnati sun damu, amma kaman mu a Najeriya mun dauke matakai wanda ba lalle bane mu fadi bayanin yanda mun ga shi a radio, amma daidai gurgudo muna samu sauki domin da ba da irin matakan da muka dauka ba da abin da ake yana da faka.
Da yake magana akan gwamnan jihar Borno da ke fuskantar hare-haren yan ta'adda a yan kwanakin nan, ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa.
Gwamnan Borno, ta Allah ya kare shi, Allah ya kare shi, namiji ya damu da halin da ake ciki, mun shugabanci abinda ya kunta kenan, ba shi labiya ga daki ko mutane na cikin wani hali, amma a matsayin shi na shugaba duk abinda zai yi saboda mutane su samu dan sassauci ko su ga cewa nana bu yayi, kowane shugaba da irin hikima da basira da Allah ya yi mishi, amma shawara na zai dan dakata kadan a fahimci yanayin yanda abubuwa ke tafiya.
Shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdulsalam Abubakar ya ce abin takaici ne akan yadda yan ta'adda suka addabi al'ummar Najeriya a daidai wannan lokaci.
Zan ce yan ta'adda abin tausayi ne, abin takaici kawai sabili da ta'addanci, mutum kawai ya tashi kashe mutum, ai Allah ba zai yi Allah ba zalimin kowa ba ne. Me za mu yi mai wannan tuka, ni da ke da kai muna da hakki mu taimaka duk yan ta'adda din a cikin mu suke.
General Abdulsalam Abubakar dai wanda shine ya mika mulki ga farar hula a shekara 1999 ya bukaci al'umma da su rika baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta hanyar basu bayanan sirri domin ganin an samu nasarar shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, Daga harkokin tsaro a Najeriya sai batun ilimi. Kimanin shekaru 7 bayan kafa kwalejin mazazalla ta haɗin gwiwa tsakanin hukumomin ilimi na Jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano a Najeriya. A bana ake sa ran yaye rukuni na farko na ɗaliban kwalejin da ke birnin Yamai, yayin da ake tsare-tsaren ci gaba da aikin samar da makamanciyarta domin ɗalibai mata a garin Zindar bayan aikin gina ta ya samu tsaiko a shekarun baya. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Yunkurin kyautata yaukin dangantaka da ƙarfafa zumunci tsakanin al'ummar Kano da na Jamhuriyar Nijar na daga cikin muhimman dalilan kafa wannan kwaleji mai mazauni a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Makarantar sakandaren wadda ake koyo da koyar da darussa a cikinta da harsunan Faransanci da Ingilishi, ana ɗaukar ɗalibanta ne daga Kano da Nijar. Bayan sun kammala makarantar primary, Malam Isa na mata shine daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta Jamhuriyar Nijar.
Son akai duk yaron da yayi karatu cikin wannan makaranta za shi ci gaba da karatun shi ko a Faransanci ko a Ingilishi ba bisa ga ya sami wata matsala ba. Gurin mu duk wanda ya kare karatun shi duk cikin fadin duniya ko wace university wannan dalibin za shi shi ci gaba da karatun shi.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin ilimi na Jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ke kokarin farfado da aikin gina makamancin wannan kwaleji domin dalibai mata a garin Zindar. Alhaji Idris Garba Ungolimi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar Kano ya ce gwamnati na dakon rahoton injiniyoyin ma'aikatarsa da ke aikin tantance yadda aikin gina kwalejin zai ci gaba.
Aikin nan dakatar da gujin tsawon shekara 7 saboda haka gaba daya akasarin sai ya ruce. Kumar Nijar da ta zo ta samu mai girma gwamna kuntun jihar Kano ta je ta ga mu aikin nan domin a samu da ɗaliban nan mata zalla, saboda haka mun tafi da injiniyoyin mu daga nan da mu da hukumar Nijar domin minista ina nan, mutumin gwamnan Zanzibar ina nan, safika na Zanzibar ina nan, kai gari haka injiniyoyin mu suka fara aiki na gwaje-gwaje.
Rahotanni dai na nuni da cewa kulliya ta kama farkin biyan kudin sabulu game da burin kafa wannan kwaleji.
Akwai alama za a fara cimma wannan guri wanda an kafa gaba, tunda dai a bana mun sami promotion ta farko bana hatayi ba sun kammala yanzu sai zuwa shiga fanni na university. Matsala wadda an ka samu tun kan fare ita ce wurin zabo yaran musamman yan Kano ba a kawo kwararri ba, amma ko kwanaki mun yi muhawara da yan Kano da sun kazo can sun dauki alkawari da nan gaba su ma yanda sai mun zabo wadanda za su zowa cikin wannan makaranta su ma za su kiyayewa da sai wanda ya kware.
Daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta Jamhuriyar Nijar kenan, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, to kada an manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga murtala sangina da shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata sabuwa ta kunno kai a siyasar Jamhuriyar Nijar bayan da aka ce babu sunan wani babban dan takarar shugaban kasa a rajistar zabe. Wasu 'yan siyasa a Najeriya sun ce barazanar kasashen Turai ta soma tasiri ga siyasar kasar. Jama'a assalamu alaikum. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai a siyasar kasar Jamhuriyar Nijar bayan da aka gano cewa dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta Modell Lumana, wato tsohon Prime Minister Hama Amadu, baya cikin rajistar zabe ta kasar. Ana kasa da watanni uku a gudanar da babban zaben kasar ta Nijar, wanda ake ganin hakan kan iya kawo mata cikas a tsayawa takarar zabe. Wannan lamari dai yayi wa jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dadi, inda take kallon sa a zaman wata babbar dama da za ta kange jagoran na ƴan adawa daga shiga zaben na watan Disamba mai zuwa. Kakakin jam'iyyar ta PNDS mai mulki Asumani Muhammadu yana ganin wannan wani mataki ne na samun nasarar jam'iyyar na dorewa kan karagar mulki a kasar.
Ba jam'iyyar PNDS ba da rijista wanda suka kula da rijista sun yi kuma waɗanda suka yi aikin rijista ba ɗan party politics ba ne, ma'aikata ne wanda sun yi ta ɗauka a dokance wanda ke gidan yari a liƙe ba shi da hujja bai da izini ya rubuta sunan shi bisa ga harkar tushe bai zaɓe kuma ba zaɓen shi. Wannan aiki ba mu muka yi shi ba, aiki ne wanda dokoki suka tanada saboda haka yadda mutane suka ji cewa bai yi rijista ba haka muka ji muma.
A nan wannan ana iya cewa ku a wurin ku ɗan tarayya a gaba sai ku kenan.
Jomu duk wanda bai yi rijista ba musamman ma ƴan adawa ne gaba ta kai ba mutum. Don ɗan bukarin sa ba a wannan zaɓe da za a yi ba kasa. Kun ba a yi maka rinsa kana waje, ba a yi maka rinsa kana gidan kasu, ba a yi maka rinsa kana gidan ka zamne tunda ba a yi gida-gida ba.
Halin nan da Hamma Ahmadu ke ciki a yau a kan maganar zaɓen nan, akwai yiwuwar wannan al'amari ya shafi nakuɗan takarar idan aka dubi wasu ƙa'idodi da dokokin zaɓe.
Kamar wani abu da ya shafi shi.
Ana kwatancewa ɗan takarar ku ba cikakken ɗan ƙasa ba ne ba, saɓanin abinda kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi tanadi.
Don shi na ba Larabi, kinan a Nijar babu Larabawa, kinan Larabawa Nijar ba 'yan Nijar ba ne. A cikin ƙabilun Nijar kowa ya sani akwai Larabawa ce. Kuma a cikin kahohin watsa labaru na ƙasa da duk wani abu da aka yi na ƙasa cikin ƙabilun Nijar Larabawa 'yan Nijar. Ai an ga yadda aka yi shi kuma kowa san da aka yi shi.
To sai dai wani na hannun daman Hamma Ahmadu Bana Ibrahim ya ce da sake a wannan batu.
So nake mutane su gane bambancin da adda koyi tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya yi takara. Alal misali in ka ɗauki yaro mai shekara 18, ai a cikin constitution kinmu da kuma kundin zaɓe an ce yana da dama ya rijista. Amma kuwa bai da daman yin takara na neman shugabancin ƙasa tunda an ce sai wanda ke da shekara 35. Kenan doka ita ma kaga ta yi bambanci tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya takara. In kana yin takara ba ala tilas ba sai an yi maka rijista.
To amma ya dace kuwa a ce wanda mutumin da ke kokarin a zaɓe shi bai mallaki katin zaɓe ba ya yi ta yaƙin neman zaɓe yana cewa jama'a su
yau shi ne yake ce maka yau mai yiwuwa ne a ce wani ɗan Nijar lokacin da ake rijista yana cikin hannun hukuma. Ka kusan kuma ba a yi rijistar tun mutanen da ke gidan yari ba ko. Amma wannan bai hana mutum ya zama ɗan takara tun da haƙƙi ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka. Kenan a yi maka rijista da kuma ka yi ɗan takara babu abin da ya gama su.
A Najeriya ana ci gaba da yabawa shugaba Muhammadu Buhari da kuma musamman hukumar zaben kasar akan abin da manazarta suka bayyana a matsayin zaben gwamna mafi sahihanci hanci a 'yan shekarun nan da aka gudanar a jihar Edo, inda gwamnan jihar da ke karkashin jam'iyyar adawa ta PDP ya yi nasarar lashe zaben. Hatta shi kansa gwamnan a jawabin da ya yi jim kadan bayan samun nasarar ya jinjina wa shugaban kasar da kuma hukumar zaɓe bisa gudanar da sahihin zaɓe, duk da fargabar da aka yi ta yayatawa da farko na alamun amfani da jami'an tsaro domin murɗa zaɓen. To sai dai tun gabanin gudanar da zaɓen gwamnatocin kasashen Amurka da Birtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haramtawa wasu gwamnonin Najeriya shiga kasashensu bisa zarginsu da laifukan maguɗin zaɓe tare kuma da yin barazanar ƙara ɗaukar irin waɗannan matakan akan dukkan jami'an da aka samu da laifin maguɗin zaɓe a zaɓen na jihar Edo da wasu zaɓuka masu zuwa. Wannan ne dalilin da ya sa jigo a jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce ai ba shugaba Buhari ne abin yabawa a zaɓen na Edo ba.
Mun gode Allah subhanahu wa ta'ala har aka yi wannan zaɓe lamin lafiya cikin lumana ko kaza ba a kashe ba har aka fidda sakamakonsa. Amma baicin Allah rawar da Amurka da Ingila da kasashen Turai suka taka ya kai a gode musu domin hana shiga kasashen su da suka yi wa waɗansu jami'an gwamnati waɗanda suke da hannu dumu-dumu a barna ta zabe a kasan nan shi ya kawo wannan dama domin kamar yadda kuka sani wannan gwamnati jami'anta da ita kanta sun fi jin tsoron bature ma da Allah don abubuwa da yawa ubangiji ya hana mu yi suna yi kamar cin hanci da rashawa amma idan bature ya ce musu kar su yi abu kaza ba za su yi ba don gudun dukiyarsu da take kasashen waɗannan turawa da ƴaƴansu da take kasashen waɗannan turawa da kuma ko ciwon kai mutun ya ji sai ya gudu kasar bature saboda haka muna yi wa turawa wannan godiya amma har yanzu da saura akwai mutanen da ba za ku lo da su ba idan nan gaba za su yi wannan irin hukunci su dubi jami'an tsaro da ake amfani da su suke wannan almunda'ana su dubi masu shari'a da in an kawo shari'a gare su ga su suna ganin gaskiya kuru-kuru sai su ki su bin zuciya ko kuma su bi umarnin da jami'an gwamnati suka ba su shi yasa mahukuntan Najeriya ba dan suna so ba dan dole suka kamanta zaben nan ya tabbata kuma aka yi shi cikin lumana aka yi shi cikin lafiya kuma wannan zabe ya tabbatar mana da abu daya dukkan abin da wani fa zai yi a kasar nan zancen banza ne haƙƙi yana wuyan shugaban kasar Najeriya domin duk wani jami'in gwamnati da ka sani a Najeriya ba yadda bai ba cewa dole a murda wannan zabe kai muna ma da labari hukumar zabe kanta ta nemi a bata goyon baya ta daga wannan zabe sai ta yi shirin da jam'iyyar da suke so za ta ci Buhari ne ya ce a je duk wanda ya ci zabe a bashi shine ya fada kuma ba ya fada bane saboda Allah ya fada ne saboda tsoron bature da yake ji
to sai dai kuma shugaban rikon kwariya na jam'iyyar APC mai mulkin Qatar kuma gwamnatin jihar Yobe mai malabu ne ya ce san ba haka lamarin yake ba
eh to kazan wannan shine zai nuna kowane dan Najeriya irin adalci da yawan kasar Muhammadu Buhari domin da farko su jam'iyyar PDP da yake sun saba da lokacin da suke kankara da mulki suna iya bincike mulki da karfi ko su sa abu wanda suke so so sun dauka cewa yan sanda da aka tura zuwa Edo don a ja kwace karfi da ya ji kwano na karfin tuwo a kan harkar wannan zaben to kuma ba haka ba ne wannan yan sanda da aka tura an tura ne saboda kada a yi amfani da yan banga kada a ja a yi amfani da wasu yan sa kai da za su je su yi kashe-kashe saboda zabe mu a gurinmu wannan shi ne abin da ya kamata yan sanda su yi dukkan jami'an tsaro su yi su tabbatar cewa sun karfafa demokradiyya a Najeriya sun mutunta mutuncin kowa a Najeriya kamar yadda shi shugaban kasa yake cewa kowane dan Najeriya ya zama cewa katin zaben sa PDP tana amfani kuma wannan shi ne mutuncin sa ya tabbatar cewa an yi fito ya zabe abin nan da ya zaba shi ne zai mutunce shi to wannan shi ne kudirin ilimin na shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda kuma a kanta ne jam'iyyar APC ta girma.
Anan za mu rasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Suleiman Muni Barma. Tubayi Radio Donye ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Masararo da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima karfe 8 agogon Najeriya kamar da caji wato 7 agogon Ghana za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan retired Captain Willie Inuwa Umaru wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Litinin a asibitin sojoji da ke garin Kaduna bayan gajeriyar jinya Allah ya ba dangi duka hakurin rashin mu kuma Allah ya kyauta ƙarshen mu yanzu a madadin sarfi lahashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Tubahiro Diodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni Aisha ta sulace ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC